This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Juma'a ta ƙarshe a shekara ta 2024 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Zara Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi a shirin namu na yau, ga Zara da kanin labarai.
Shugaban kasar Panama ya yi watsi da tattaunawa da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukan kasarsa. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke sana'a babban birnin kasar Yemen ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Ƙwararru kan harkokin sufurin jirgin sama sun faɗa cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan da ya sanadiyar mutuwar mutane 38.
Kanin labaran kenan. Ministan tsaron Najeriya Badar Abubakar ya ce babu ƙanshin gaskiya a zargin da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta yi cewa shugaban Najeriya ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin ta cuci jamhuriyar Nijar.
Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a Najeriya.
Sai dai masu fashin baki a jamhuriyar Nijar na cewa ba gwamnatin mulkin sojan jamhuriyar Nijar din kadai ke da wannan ra'ayin ba.
Wannan ba wai zancen Abdurrahman Tani bane, zancen waɗanda ya zamanto ɗan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
Gogan naku Isa Lawal Ikara zai shigo da shirin manuniya da a yau ya maida hankali akan matsalar tsaro a Najeriya da kuma kudirin doka harajin da ake ta cece kuce akai a ƙasar. Muna kuma tafi da nasihar Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga zarar da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan safiya. Shugaban kasar Panama Jose Raul Mulino ya yi watsi da tattaunawa tare da zababban shugaban Amurka Donald Trump kan mashigar ruwan Panama, inda kuma ya musanta zargin cewa China na kutse a cikin ayyukanta. Mulino ya kuma yi watsi da yiwuwar rage kudaden da ake biyan jiragen ruwan Amurka a matsayin martani ga barazanar da Trump ya yi na bukatar a maido da muhimmiyar hanyar ruwan da ta hada da tekun Atlantika da Pacific zuwa Washington. Mulino ya ce a wani taron manema labarai babu wani abu da za a tattauna a kai, hanyar ruwa ta Panama ce kuma ta 'yan kasar Panama ce, babu wata dama a kowace irin tattaunawa dangane da wannan lamari. Hanyar ruwan wadda aka kaddamar a cikin shekara 1914 wadda Amurka ta gina ta, amma daga baya ta mika Panama ikonta a ranar 31 ga watan Disamba shekara 1999 karkashin yarjejeniyoyin da aka rattaba hannu kansu shekaru 20 da suka gabata a lokacin mulkin shugaba Jim Carter da shugaban yankin kasa na Panama Omar Torrijos. A ranar Asabar din da ta gabata ne Trump ya yi Allah wadai da abin da ya kira kudaden da ake biya na jiragen ruwan Amurka da ke wucewa ta hanyar ruwan, tare da nuna alamun karuwar tasirin China a yankin. Babban daraktan hukumar lafiya ta duniya ya ce harin sama da Isra'ila ta kai babban filin tashi da saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa da ke sana'a babban birnin kasar Yemen a daidai lokacin da yake shirin shiga jirgi ya kashe akalla mutane uku, wasu kuma da dama sun jikkata. Wata tawagar manyan jami'an Majalisar Dinkin Duniya ƙarƙashin jagorancin shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom tana filin jirgin saman a jiya Alhamis yayin da aka kai harin, kuma ma'aikatan Majalisar Dinkin Duniya na cikin waɗanda suka jikkata, a cewar kakakin Majalisar Dinkin Duniya Stephanie Tremblay. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kai farmakin ne kan wasu wurare da dama da ke da alaka da kungiyar Houthi a Yemen a jiya, ciki har da filin tashi da saukar jiragen saman na kasa da kasa da ke Sana'a da kuma tashoshi uku a gabar tekun yammacin kasar. Rundunar sojin Isra'ila daga baya ta shaida a kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ba su da masaniyar cewa shugaban na hukumar lafiya ta duniya da tawagarsa suna filin jirgin saman. Sama da shekara guda kenan da hare-haren Houthi suke kawo cikas ga hanyoyin sufurin jiragen ruwan kasa da kasa, lamarin da ya tilasta kamfanoni yin tafiya mai tsawo, wanda hakan ya haifar da fargaba hauhawar farashin kayayyaki a duniya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To kada ayi nisa, nan gaba kadan Zara za ta sake shigowa da karin labaran duniya, amma kafin nan bari mu bude taskar hotonnin namu da sa'insa da ake yi tsakanin gwamnatocin Najeriya da na Jamhuriyar Niger dangane da jawabin da shugaban gwamnatin mulkin soji na Jamhuriyar Niger General Abdulrahman Chani yayi, inda ya zargi Najeriya da hada baki da Faransa tana yi wa Niger zagon kasa bayan mai da martanin da gwamnatin Najeriya ta yi tun farko. Ministan tsaron kasar Badaru Abubakar ya sake bayani cewa wannan zargin ba shi da tushe balle makama.
Shikanin gaskiya ba mu san ba dan da ya sami cewa bansa balle kan wannan abubuwa ba haka suke ba. Ni na tabbatar da cewa da ni aka je Faransa kuma an tattauna sosai akan abubuwa daban-daban, amma babu inda aka yi magana a zo a kawo wani sansani na Faransawa a sa'a a Najeriya. Babu ma inda aka yi magana sojan Faransa ya zo Najeriya ya yi wani abu na taimakon sojoji, babu shi. Wannan maganganu ba mu san da suka fito ba. Kuma mutanen yankin nan duk da aka farfada suna nan, ina tambaye su mana a ce akwai wayannan sansanoni a wurin ko ko babu.
Amma dai wayannan zarge-zarge da shugaban kasar Niger ya yi suna da nauyin gaske, domin ya nuna hata da bututun mai da ke dauka mai daga kasarsa zuwa kasashen duniya an hada baki da Najeriya ko jami'an Najeriya an yi masu ta'adi. Kuma ana zargin cewa kamar an ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu kuɗi ko shugaban Faransa ya bada domin Najeriya ta bada haɗin kai a cutar da Niger. Da kuma irin wannan bayanai dai, ko da ke Najeriya ta fito fili ta yi tilda Allah da wannan bayanan, Najeriya dai ta rike wuta cewar ita yar uwa ce ga Niger. Shin wannan zai hana Najeriya ta dauki mataki akan wannan kazafi da take cewa shugaban Niger ya yi mata, ko kuwa me kuke tunani?
Kamar yadda muka ce abu yana wajen shi shugaban kasar Niger tun da mun karyata sai ya fito da shaida da hujja. Kuma kamar yadda aka faɗa, mu mun dauki kanmu yan uwa, kuma ba girman mu bane a zo ana ta cece ku ce wanda sai bata dangantakar jama'ar mu.
To ganin wayannan maganganun sun bazu cikin duniya, kuma nauyinsu ya yi yawan gaske, kuma ku kuna neman ku ce a kawo shaidu domin duniya ta yadda ko abubuwan da ake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne. Shin kafin a kai ga wannan matsayin, akwai wani abu a zahiri da Najeriya za ta iya kwatantawa ta nuna cewa ita mai ƙaunar Niger ce duk da lalurori ko matsalolin da aka samu da ECOWAS ba a taɓa nema a ce a rabu ba tabbas akan mu'amala da zamantakewa?
Shugaban kasar Najeriya shi ya fara cewa ma a kara wata shida kan su Niger domin su kara tunani na yadda za a yi tafiya daya, kuma ana nan tare. Bayan wannan, in baka tuna, hafsoshin mu na sojoji Christopher Musa ya je har Niger, sun zauna da hafsoshin Niger akan yadda za a ci gaba da tattaunawa domin a ga mutuncin juna, domin kuma mu haɗu tare a ci gaba da wannan yaki da ake da yan Boko Haram da kuma su bandits. To idan da wata niyya a kasa ya za a yi muna neman a zo a yi tafiya tare.
Ana ganin kamar cikin shugabannin kasashen nan guda hudu da suka bijirewa ECOWAS, ana ganin shugaban mulkin sojin Niger kamar ya fi tsanani, kamar ya fi kyamatar a ce za a yi wani maslaha da sulhu. Akwai wani dalili da kuke ganin ya sa yake da wannan turjiya da tsatsauran ra'ayi akan yin mu'amala da Najeriya?
To mu ba za mu iya sani ba, amma dai abin da muka tabbatar da cewa masu kai masa shawara da labarai ba shawara kwarai da labaran kwarai suke kaiwa ba. Kuma ina tabbatar ma da cewa a matsayina na ministan tsaro waɗannan abubuwan ba haka suke ba, ba ai da ni ba, kuma ban san ana yi ba kuma babu su.
Babban ministan tsaro a gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Alhaji Badar Abubakar a tattaunawa da ni da shi a Abuja. Yanzu ƴan ƙasar Najeriya da ma Nijar sun sa ido su ga hujjoji da ƙwararren dalilai da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Chani zai gabatar da za a dogara da su domin amincewa da zarge-zarge da ya yi wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin Najeriya. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Malam Umar, ga zara da ci gaban labaran duniya.
Wata tawaga da ke sa ido kan matsalar abinci a duniya ta fitar da wani sabon rahoto a wannan makon, inda ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci matsananciyar yunwa a arewacin Gaza a ƙarƙashin abin da ta kira hana shiga da kayan agaji da Isra'ila take yi, inda Amurka ta buƙaci ta janye rahoton kamar yadda jami'an Amurkan suka shaida kamfanin dillancin labaran Associated Press. Ayyana yunwa zai zama babban kalubale ga Isra'ila, wacce ta dage cewa yakin da ta shafe watanni 15 tana yi a Gaza yana nufin yakar kungiyar Hamas ne, ba wai kan fararen hula ba. Jami'an agaji da na kare haƙƙin bil'adama sun bayyana fargaba katsalandar ɗin siyasa Amurka a tsarin sa ido kan yunwa a duniya. Ƙwararru kan harkokin sufurin jiragen sama sun faɗa a jiya Alhamis cewa mai yiwuwa wutar tsaron saman Rasha ce ta haddasa hatsarin jirgin saman Azerbaijan, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 38 tare da raunata wasu da dama. Jirgin samfurin Embraer 190 ya tashi daga Baku, babban birnin Azerbaijan, zuwa Grozny da ke yankin Chechnya a kudancin Rasha a ranar Larabar da ta gabata. An sauya akalar shi saboda wasu dalilai da har yanzu ba a bayyana su ba. Jirgin ya yi saukar gaggawa a wani wuri da ke da tazarar kilomita 3 daga birnin Aktu na Kazakhstan. Kasar Azerbaijan ta yi alhinin mutanen da hatsarin ya rutsa da su ɗauke da tutoci a ƙasar a ranar jiya Alhamis, yayin da aka fara binciken hatsarin a hukumance. Wasu masana sun yi zargin cewa wutar da take fita daga tsaron sararin samaniyar Rasha ne ya haddasa hatsarin. A baya dai jiragen yakin Ukraine sun kai hari a Grozny, babban birnin lardin Chechnya na Rasha. Wani jami'i a Chechnya ya ce an dakile wani hari da jiragen yaki mara matuki suka kai a ranar Laraba.
Labaran duniya kenan, kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zara Aminu Fage ta karanto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai na nuni da cewa kafafen watsa labarai na jamhuriyar Nijar na ci gaba da yayata zargin da shugaban gwamnatin mulkin sojin ƙasar Janar Abdulrahman Chani ya yi cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya haɗa baki da ƙasar Faransa domin yi wa jamhuriyar Nijar zagon ƙasa. A hirarsa da muryar Amurka, mai sharhi kan lamura Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop ta ƙasar Senegal ya bayyana abin da ya sa dangantaka take nema ta yi tsami tsakanin ƙasashen da kuma hanyar samun maslaha.
Ina ganin cewa da rashi ne ya ɓaci dangane da irin rawar da yau Najeriya take takawa zuwa ga jamhuriyar Nijar. Ba mu yi tsammanin haka ba.
Kace ana ci gaba da yayata wannan batu a kafofin labaran jamhuriyar Nijar. Menene ake yayatawa game da wannan?
Irin magana da shi Janar Abdulrahman Chani ya yi, ita ce ake ta maizowa yanzu, tunda ni ɗazu ɗazu nan ma na saurare ta da harshen Turanci Faransanci. Aka maiso ta saboda akwai mutane kan Nijar wanda ba su saurare ta ba can farko. To yanzu sai a maiso musu ita su saurara su ji irin maganganun shi Abdulrahman Chani yake yi. Kuma wannan ba wai zancen Abdulrahman Chani ba ne, ba zancen Janar Abdulrahman Chani ba ne. Zancen wa'anda ya zama dukkan Nijar ne masu tsayawa su sa hankali bisa ga irin yadda ƙasar Faransa take taka rawa kuma yadda irin Najeriya take yi.
To kana ganin babu wata hanyar diplomasiya da za a iya samun fahimtar juna tsakanin ƙasashen biyu, duk da yake suna ƙarƙashin tsarin mulki daban-daban, wannan tana ƙarƙashin mulkin demokuraɗiyya, wannan tana ƙarƙashin mulkin soja?
Duk abin da yake faruwa yau na gurbace zamantakayya tsakanin Niger da Najeriya ba dan jin da yake ba daga Najeriya ce fitowa daga Najeriya nake fita ta gurbatar da zamantakayya tsakanin Niger da Najeriya
eh wato ya kake ganin matakan da gwamnatin mulkin soji ta jamhuriyar Niger din nan take dauka kamar dangantaka ita kasar da sauran kasashe kana ganin yadda ake tafiyan zai haifar ma kasar da mai ido tasirin matakan da yake dauka ga ci gaban kasar jamhuriyar Niger ga kuma al'ummar kasar
wannan mu kuma mu ne kan Niger ta shafa inda hunta ko ko mu ne kan Sahel tunda ba Niger kada yake ba akwai kasar Burkina Faso akwai kasar Mali muna tare mu ne ta shafa wannan da wa za mu je mu kulle hunta dan samu mu cewa da rayuwar mu da riban mu wannan mu ne ta shafa ba ta kai ba mu zo muna wani cewa gashi kowa cikin duniyar nan duk wacce kasa cikin duniyar nan kana tsammanin in ta kulle hunta za ta samu wata riba ne a ciki babu kaba a ciki su dubu an dubu sauran kasashen ma wanda ke yau su da sa riba wai a mun sauya mun sa eh mun sauya dole mu sauya shekara jiya da 60 ne wani abu muna tare da wata kasa ba mu je ko ina ba muna so mu sama sai a ce mana ban ma da yancin sauya sai dai mu zama ta da wannan masu bin guda mana ko da lokaci a bashi aliwa
to bisa ga abin da kake ji kake kuma ganin ya kake jin ra'ayoyin yan Niger game da matakan da gwamnatin mulkin sojan take dauka dangane da waɗannan lamura
eh to sai dai yan demokrasiya waɗanda dama su ta demokrasiya suke so su zo su mai ma mutane irin abin da suka yi a karkashin demokrasiya wato saka da menene da menene duk irin wannan aikin asha da muka sani da kashin demokrasiyar nan sai dai su ne suke bar wata muda can da ba amma ba wani dan Niger wanda ni nake saurare ina sauraron su ko da zunna mun yi wannan hira da wasu mutane ba wanda kama yake cewa a wannan abun bai da ba sai wata su haƙin iko wa'anda su tura suke so su bai go muna wa'anda suka gane baki da su suna mulguna muna su ne ke irin wannan maganganun amma sauran kan Niger ba ruwan su
ya wato barin kara tambayar ka yaya kake gani za a iya samun maslaha yana yiwuwa a dinke wannan rashin jituwa a samu daidaito tsakanin kasashen musamman tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya
tsakanin jamhuriyar Niger da Najeriya a wajen yanayin al'umma ba matsala al'umma na cewa amma tsakanin maikanta akwai matsala
Professor Bube na Maiwa na Jami'ar Diop a kasar Senegal har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Da shugaba Tinubu ya tura majalisar kasa akwai sauran darga a jefa ƙura'a a sadari musan wani sanata ne na wani mazaba ya yanke goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba
iya daidai gurgudu za mu yi abin da ya dace wa arewa za mu yi kuma abin da ya dace wa kasa
sai dai kuma fadar shugaban kasar ta daddage cewa abubuwan da ake cewa suna cikin wannan kudurin doka fa kama-kama ne da kuma haya gaga
ba duka juyin arewa ne za su amfana wannan haka ne amma kuma akwai joyin arewa da dama da su amfana kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa duk wasu masana suka magana sun tabbatar ba haka bane
tsaffin gwamnoni a arewacin Najeriya kuwa nuni suke akan irin nasarar da aka fara samu akan tsaro da kuma abin da ya kamata a tattaga
ba dole bane a yi abin da muke so a yi amma ya zama dole mu kuma mu faɗi in ba a ji shi ba yau da ba a san za a gan shi
ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'umma jihar
Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da masu tsaro ke cewa yana ci gaba da samun shiga. Shiri na 201 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin mahukunta sun taimakawa talakan da ake ganin an yi wa ragaraga. Mai yi wa ragaragar kuma amma ta ragargazar kudurin dokar harajin da Tinubu ya tura wa majalisa ta sa Sanata Ahmad Ali Wada da dagewa kan yadda ƴan majalisar Arewa suka riga suka ja daga.
Wannan kuduri ce wanda za mu duba ta layi da layi. Daidai gurgudu, mu dai a matsayinmu na sanatocin Arewa, muna nan muna kokarin hada kanmu, mu yi magana da murya daya. Mu duba wannan document, ba wai don ko mutane sun ce a ba ke wani yana maganan ba ta da kyau ma gaba ɗaya bai san ma me yake wurin ba. Muna kokari ƴan Arewa da Allah a samu kwanciyar hankali. Ni da Senator Wada da Ahmed Ali babu wata dangantaka da za ta sani cikin hankalina da fahimtata da yardana a yi wani abu da ni da zan yarda da zai cutar da Arewa. To da Allah mutanenmu su samu kwanciyar hankali. Iya daidai gurgudu, za mu yi abin da ya dace wa Arewa, za mu yi kuma abin da ya dace wa ƙasa.
Senator Wadada, ba ka ganin akwai laifin gwamnati a kawo muku wannan kudirin ba tare da wayar da kan al'umman Najeriya a kai ba?
Eh, lalacewanmu ne duk ya kawo haka, ma wannan aireni ne. Yanzu misali, suwa suka fara cewa ba su yarda ba gwamnati ba ne? Yanzu ya dace gwamnati na tarayya ta yi yunkuri kan irin wannan abu ba tare da sun yi wani dan mu'amala an yi consultation da gwamnati ba? Wai me ke damun gwamnati ne? Me ya faru abubuwa suka tabarbare bayan yanzu ne ya kamata a samu inganci fiye da da?
Shi kuwa mai sharhi a kafa mai labarin nan Malam Awwal Yaqub baban yara cewa yake ya zama dole ne kawai ƴan ƙasa su san matsayin wakilansu akan kudurin dokar Tinubun babu wata maganar zaman katanga.
Zahiri haka ne gwamnati suna faɗa da wannan kundi saboda kai tsaye zai rage musu nauyin ajihu. Kuma al'umman ƙasa suna da fushi cewa nauyin ajihun gwamnati baya tasiri a walwalansu da al'amuran tafiyar da gwamnatin jihohi. Wato gwamnatocin jihohi suna yin gaban kansu ne da asusun. To amma abin luran anan shine gwamnati yana da lokaci zai tafi. Ita kuwa wannan doka an muka batta, to ta fi tabbata kenan har abada muhaji Kature. Dan haka nan ya tabbata cewa dole ne gwamnatin tarayya ta ba al'umman ƙasa daman da tsarin mulki sashi na 14 ga ƙasar sashi na 2 ba ya basu na cewa al'amuran mulkin su dole a rika tuntuban su kuma ana yi da su. Saboda haka bangaren zartarwa da ya kawo nan kuduri dole ne ya janye shi ya buga kundin nan a zagayar shi jihohi saku lungu jama'a sai takara na wannan kundi a dawo da shi. Dan haka nan muke ganin cewa ya kamata kaman yadda aka yi jefa ƙura'a na zaben shugaban majalisar dattijai a buɗe, kowa ya san sanatan shi wa ya zaba. To shi ma wannan haka muke so a yi, ba mu yadda a yi shi abu da ba. A jefa ƙura'a a sarari mu san wani sanata ne na wace jiha na wani mazaba yayyange goyi bayan wannan kuduri wanne ne bai goya ba.
Sai da kuma ɗaya daga cikin masu taimaka shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu Alhaji Abdul Aziz ya ce da yawan abubuwan da ake faɗi a kudurin dokar harajin Tinubun fa wasu ne kawai suka kakkaga.
Mutane ba su ma fahimci dokar ba, ai ba mu da kamfanoni ta ina za mu samu haraji ba, haka aka ce ba. Kuma a sani ba akwai haraji suka da yawa, shi wannan haraji ɗaya ne fa ake ta hayaniyar nan akan shi. Kuma abin da aka ce shine maimakon yanzu yanda ake amfani da herkwatocin kamfanoni su Lagos, saboda anan kamfanonin suke ba da wannan harajin na VAT sai suke daukan kaso mafi tsoka na wannan haraji. To amma yanzu sai aka ce a canza tsarin ya zama na cewa ana duba inda aka ciniki. Yanzu misali a jihohin mu na Arewa ai ana gine-gine, simintin da suke siya kadai ba karamin kuɗi bane, kuma ka sani duk simintin nan akwai wannan haraji akan shi. Duka ba za ta amfana da komai ba, Lagos ce za ta fi amfana da wannan haraji. Shi yasa aka ce a canza tsarin. Kuma wannan abun masana da dama sun fito sun yi maganar akan cewa wannan abun ba zai zalunci Arewa ba. Hasali ma jihohin mu da dama za su amfana, ba duka jihohin Arewa ne za su amfana wannan haka ne, amma kuma akwai jihohin Arewa da dama da za su amfana. Kuma hasashen da ake ta yi wa cewa Lagos za ta fi karuwa, shi ma an tabbatar duk wasu masana da suka magana sun tabbatar ba haka bane.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Sokotawa Alhaji Attahiru Bafarawa na kungiyar tauraron Arewa cewa yake abin da ke gaban Arewa fa aiki ne marga-marga.
Ni ban je jami'a ba, ni karanto political science kafin zama dan siyasa. Ina da shekara 22 ne shiga siyasa. Ni zama mataimakin chairman na local government. Zabe ni tsaya ni campaign an ka zabe ni ba kashin party bulletin 1976. So kun gani na ta cikin tsaihi suna koya mai ina koyo. Nazo na zama gwamna hannu tsaya takarar shugaban kasa daga council da kuma na local government. Ashe kun ga ni ma nan dai na malami nake. Sai naga in har nayi shiru naga ubangiji damar da ya bani ban yi amfani da ita ba na circe ku na circi baya ta ba dole bane ayi abin da muke so ayi amma ya zama dole mu kuma mu fadi in ba a ji shi ba yau da raba Hamza a ganshi ana magana Sardauna Sardauna bai samu nasara cin nasara tai ba ana tunawa da shi yau sai da dauki arewa kowa da kowa nashi ne musulmi kirza duk ɗayan shi ne yau gashi muna kaddamar da wannan kungiyar da zamu hada kanmu ne in mun hada kanmu tafi kafin kotu jami'a duk wanda ke son ya zama shugaban kasa sai mun ba shi condition
game da maganar matsalar tsaro a arewa kuwa tsohon gwamnatin jihar Zamfara kuma karamin ministan tsaro a Nigeria Alhaji Muhammad Bello Matola ne ke cewa yanzu dai gwamnati ta riga ta yi wa ɗan bindiga lagalaga
to kamar da ka sani alhamdulillah nayi gwamnatin jihar Zamfara inda kuma ina gama wannan gwamnatin na Zamfara ne samu minista na tsaro kaga ina da experience na matsalolin da ke faruwa a jihar Zamfara kuma sai ni je inda su kuma waɗanda ke iya hidimantawa akan matsalar tsaron wato sojoji kenan ina tabbatar maka cewa ana samun gagarumin nasara akan matsalolin tsaro da ke addaba al'ummar jihar Zamfara yanzu haka wannan zuwan da ni mutane da dama sun ta roƙon cewa kamata tun daga huntuwa a sa sojoji har su fito wanda mun riga mu yi wannan sannan kuma akwai mutanen na huci suka same ni a office suka roƙi cewa na huci ba ta zamnuwa tana batun tawaci wanda daga can ni ba da umarnin cewa a doki jami'an tsaro akai na huci wanda kuma an yi don haka muna taka rawa sosai ga matsalar tsaron Najeriya ga baki daya kuma za a ci gaba da samu kuma wannan zuwan da ni ma zan kamar da ni alkawari zan dibi wasu wajeje inda za mu kai jami'an tsaro ganin cewa an tabbatar da al'umma za su samu zaman lafiya
a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar yadda muka yi musu kididdiga domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 882 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman yanga kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Nasiru Adamu Elikaya na babban birnin tarayya Abuja da Abdulrazak la kauran jihar Zamfara sai maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da kan taimakawa masu aran musu farga ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to a gaida na Ikara yanzu kuma sai nasiha Juma'a
Assalamu alaikum sunana Halliru Abdullahi Maraya mazaunin Kaduna Nigeria nasiha ta a wannan juma'a ga dukkan yan uwa shine mu rungumi aqida taimakon juna a game da halin rayuwa da ake ciki yanzu wato tsadar rayuwa sannan mutuna cewa wannan taimako in zamu yi shi kada mu lura da kowane irin bambanci dake tsakanin mu da wanda zamu taimaka ko addinin mu daya ko kasan mu daya ko mu ba dai ba ko garin mu daya ko garin mu ba dai ba ko kabilan mu daya ko kabilan mu ba dai ba in dai mutum mutun ne muna da halin mu taimake shi mu taimake shi idan muka taimaki bayin Allah babu shakka Allah zai taimake mu Qur'ani na cewa ya ayyuhal ladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusaddid aqdamakum ya ku mu'minai idan kuka taimaki addinin Allah da bayin Allah to Allah zai taimake ku kuma zai tabbatar da digadigan ku Allah ya zonar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani.
To madalla, shirin namu kenan a yau amma kafin mu yi sallama ga zara da tishi muhimman kanin labarai.
Kungiyar 'yan ta'adda ta Al-Shabab ta ce an kashe ɗaya daga cikin manyan kwamandojinta Muhammad Mire a wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙa suka kai a kusa da Kunyo a kusa da Kunyo Baro a yankin Lowa Shebel na Somalia. Al-Shabab dai bata bayyana lokacin da aka kai harin ba, amma ta dora alhakinsa akan Amurka. Rundunar sojin Amurka a nahiyar Afrika a yammacin jiya Alhamis ta tabbatar da cewa ta kai wani hari ta sama kan Al-Shabab, inda ta kashe yan ta'adda biyu a wani wuri mai nisan kilomita 10 kudu maso yammacin Kunyo Baro. Sanarwar ta Africom bata bayyana sunayen mayakan da aka kai wa harin ba, amma ta ce harin bai shafi wani farar hula ba.
A gaishe ki masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya, kamar da Niger karfe 3 agogon Ghana, abokan aiki mu su shigo da wani sabon shirin. Da mai sauraro da ya tashi a makare, za a iya jin shirin baki ɗansa a lokacin da muka saba fitowa da hantsi, ko kuma ta shafinmu na intanet a voahausa.com. Za a kuma iya yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta Facebook da X. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar shirin da suka haɗa da Tsara Fanke da ta karanto labarai, da Fiona Nandudu da ta haɗa shirin da ba da umarni alheri, ke muku fata alheri, ko lafiya, ko kuma kwana lafiya.